ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بركة مدى ساكسة دعاء وانا مسلاتي من البركة مسلاتي مغلقة أنا تكينغ رمبوشي أجهر بوشي أولا يمتشي نرانر الحميس ترى شرند ديا قوات الرمضان هجرا منذ صلى الله عليه وآله وسلم دبو دير ليهدو دا تلاتين دا أكو وانا كم يزو دي دي دا ترى قوات تكوس ميلادية تدبو بي دا شابيو أولا مجلسي دا بكي تفسير القرآن ميقرما نمونا تكين تفسير سورة النحل kamar yadda muka saba kafin mu karanta ayoyin da zamu fassara mukan ansa kadan daga cikin tambayoyin da muka samu. Daga cikin tambayoyin da muka samu akwai wani ya rubuto ya dawo da mu baya kadan akan batun daga murya wajen ambaton Allah, wato wajen zikiri. Ya kawo wasu rubuce-rubuce da ya dauko, yana son karin bayani. Abin da ya dauko wani asar na Abdullahi dan Abbas a cikin tafsirin Al-Qadi Muhammad Sana'illah a karkashin ayat da Allah Ta'ala yake cewa wadhkur rabbaka fi nafsika, wanda muka karanta ta lokacin da muke batun ambaton Allah ba tare da kwakwazo ba, ba tare da ihu ba, cikin nutsuwa. To shine sai kawo cewa Abdullahi dan Abbas ya ce az-zikru al-qira'atu fi salah, wato abinda ake nufi da az-zikr a wannan ayar karatu a sallah, wato kamar ba zikirin da muke magana ba shi ake magana a kansa ba. Kuma sai ya dauko Ibn Kathir a cikin tafsirin sa yana cewa wa qad yakunu muradu min hadhihi al-aya fi qawlihi ta'ala wala tajhar bi salatika wala tukhafit biha wabtaghi bayna dhalika sabila. Sai yace Ibn Kathir yace tana yiwa abinda ake nufi da wannan shine mushrikai sun kasance idan sun ji al-Qur'ani sukan zagi al-Qur'ani, su zagi wanda ya saukar da al-Qur'anin, su zagi wanda ya zo da al-Qur'anin. Saboda haka Allah Ta'ala ya saukar da wala tajhar bi salatika wala tukhafit biha wabtaghi bayna dhalika sabila. Sannan kuma ya dauko wata riwaya a cikin Sahih al-Bukhari da Muslim ta ita Ibn Abbas ce, riwayar Amr Ibn Dinar daga Abu Ma'bad Maula Ibn Abbas, shi kuma daga Ibn Abbas yace anna rafa sauti bizikri hina yansarifu an-nas min al-maktuba kana ala ahdi rasulillah, wato daga murya da ambaton Allah lokacin da Annabi sallallahu alaihi lokacin da aka gama mutane suka gama sallar farilla, wanda ya kasance a zamanin manzon Allah. Wa qala Ibn Abbas kuntu a'rifu aw a'lamu idan sarafu bidhalika idha sami'tuhu. Ibn Abbas yace ina fahimtar, ina gane haka, wato ina gane cewa an gama sallah lokacin da naji mutane suna zikiri, suna ambaton Allah. Sannan sai ya ci gaba da cewa waqad afta Ibn Taymiyyah bi hadha al-hadith ma zikri ba'd al-anwa' li hadhihi al-adkar allati tarfa'u sa'ada bi al-aswat. To a shahid dai a takaice abinda yake so ya cimma, ko kuma alal aqalla bayanin da yake so a kara masa game da waɗannan abubuwa da ya kawo, cewa daga murya da muke magana akan ta a kwakwazo da ihu lokacin da ake ambaton Allah, muka ce wannan bai dace ba, baya cikin koyarwar Annabi sallallahu alaihi wasallam, baya cikin aikin sahabbai, baya cikin aikin tabi'ai, baya cikin aikin atba'ut tabi'ina ko kuma sauran limamai na shari'a. anan abin da yake kwariye ce ayoyin da muka kawo suna magana akan karatu ne alqur'ani karatun sallah ne ba zikiri wanda ake daga miliyar ana abin nan akan su ba na farko asar din da ya kawo na Abdullahi dan Abbas yayi magana akan tafsirin wala tajhar bi salatika ba wazkur rabbaka fi nafsika ba a littafin da ya koma wajen dauko asar din ba nan ya kamata ya koma ba akwai littafan da suke kawo asar wato maganganun sahabbai ko tabi'ai da isnadin su cikakke idan ya je duba tafsirin Ibn Abi Hatim Abdurrahman Ibn Muhammad Ibn Abi Hatim Ar-Razi yana da tafsiri da dadde wanda a ciki yana kawo kowace magana da isnadinta to da ya koma zai ga cewa wannan maganar da ya dauko tana karkashin tafsirin fadar Allah ne wala tajhar bi salatika wala tukafit biha kamar yanda ya dauko magana Ibn Kathir wanda tana da alaka da wannan inda za a koma cikin bayanai da nayi akan wannan mas'ala ba za a jina karanto wannan ayar ba ban karanto wala tajhar bi salatika wala tukafit biha ba na karanto wazkur rabbaka fi nafsika tadarruan wa khifatan wa duna al-ja'ri bil qawl min al-qawl bil ghudu wal asali wala takun min al-ghafili wannan na karanto amma ban karanto waccan ayar ba dan gudun ma kada wani ya zo dauko wannan maganar sallah ko ba sallah ba sannan abu na biyu inda mun kaddara cewa ma maganar Abdullahi dan Abbas muqaddara cewa maganar Abdullahi dan Abbas yayi ta yace a karatun Fatiha ko karatun sallah wannan shine malamai suke kira a tafsirin alqur'ani da wani bangare na ma'anarsa ba wai duka ma'anonin sa ba wato zikiru ba'd afrad al'am kamar da suke cewa abu ne da zai zo da ma'anoni da yawa kamar misali Allah ya ce ihdinas siratal mustaqim sai wani malami ya ce as-siratal mustaqim shine musulunci sai wani malami ya ce as-siratal mustaqim shine imani sai wani malami ya ce as-siratal mustaqim shine alqur'ani to kaga wannan kowa yana faɗi wani bangare ne da kalmar as-siratal mustaqim ta kunsa sauraka maganganun su ba sa kore juna zaka in ka tashi zaka ce as-siratal mustaqim sune duk waɗannan abubuwa alqur'ani yana ciki imani yana ciki musulunci yana ciki don haka wannan shi suke kira al-ikhtilafu at-tanawwu ba ikhtilafu at-tadad ba da Allah ya ce wadhkur rabbaka fi nafsika inda wani zai ce maganar sallah ya sa ta a karkashin wannan ba yana nuna cewa kuma sauran azkar ba za su shiga karkashi ba sannan ayar tana nufin dukkan wani abin da yake zikiri ne na Ubangiji sawa'un karatun Qur'ani ne wanda a cikin bayanan da muka yi mun ce shine afdalul zikri ma da mutum zai yi mun kawo shi a cikin batun mu cewa shine zikirin da yafi ma kowanne da dan adam zai yi karanta alqur'ani dan maganar Allah kake karantawa sauraka zai shiga cikin wazkur rabbaka fi nafsika ba zai ki shiga ba sannan kuma sauran nau'ukan zikiri duka za su shiga idan har alqur'ani ya shiga kaga kuma babu wani abin da ba zai shiga karkashin wannan ayar ba ayat da ta zo gabanta tana ƙara fito maka da cewa wannan aya ce gaban miya da ta kunshi dukkan wani zikiri innal ladina inda rabbika la yastakbiruna an ibadatihi wa yusabbihunahu wa lahu yasjudun mala'iku da suke wajen ubangijinka la yastakbiruna an ibadatihi kaga ashe zikiri da ubangiji ya magana akan sa yana nufin duk wata ibada ma saboda aka kawo maganar ibada la yastakbiruna an ibadati wa yusabbihunahu aka kawo maganar tasbihi wa lahu yasjudun aka kawo maganar sujjada saboda duk sun shiga karkashin wazkur rabbaka fi nafsika kakka zama cikin algafilin ka tuna mala'iku ma da suke da daraja da matsayi a gurin Allah ba sa gajiyawa wajen ambaton Allah ko ta hanyar tasbih ta hanyar ibada ta hanyar tasbihi ko ta hanyar sujjada duk waɗannan nau'uka ne daga cikin nau'o'in ibada saboda haka wannan asar da za a kawo koda wala tajhar bi salatika aka kawo za ta dace da abin da ake magana akan sa domin sallah wani nau'i ne na zikiri saboda haka ba daidai bane a yi kwakwazo a cikin sa wannan biyu kenan abu na uku akwai abin da mu muke magana akan sa as-siyah ife-ife ko ana rawa ko ana dukan kirji ko ana tsalle akwai kuma bayyana sauti ta yadda na kusa da kai zai san me kake faɗa wannan ba shi muke magana akan sa ba akwai al-jahru bil qira'a akwai sallolin da ake bayyana karatunsu akwai wanda ake sitircewa wanda ake sitirta karatunsu ake yin su a sirri na kusa da kai sai dai ya ga wato bakin ka yana motsi haɓaka tana kadawa, amma ba zai san me kake karanta ba in ba ka fito da wasu harufa ko wasu ayoyi daga ciki ba. Wannan shine sirrantawa. Aljaru kuma wanda yake kusa da kai zai ji me kake karantawa, amma ba za a ce kana ihu ba kana kwakwazo. Saboda haka idan an ce an bayyana karatun Qur'ani ba shi yake nuna an yi ihu ba, wanda kuma wanda mu muke magana a kansa. Idan mutum yana tasbihi kusa da kai yana subhanallahi walhamdulillahi wala ilaha illa wallahu akbar, kana jinsa na bayansa yana jinsa na gefensa can yana jinsa, wannan ba a cewa yana ihu, wanda shi ya san matsalar da muke taurawa a kai ba irin wannan ba. Shi yasa hatta asar din da ya kawo na Abdullahi dan Abbas yana magana akan abinda Annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama yake fada bayan yayi sallama. Sahabbai ma suna ji su ma suna fada in bayan an gama sallah, la ilaha illallah wahdahu la sharika lah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli shay'in qadir har zuwa ƙarshe. Annabi sallallahu alaihi wasallama yana fadar wannan suna ji na cikin masallaci ma duk suna fada. Wannan ba shine daga miriya ana ihu ba, wanda shi muke magana akan sa. Saboda haka Asad bin Abdullahi dan Abbas koda kuwa yana nufin bayyana wani abu na zikiri a kowane lokaci a kowane guri ba shine abinda ake magana akan sa ba. Shi yasa muka kawo maganar mai ahlari da yake cewa warqsu wasiyahu wattasfiqu bi zikrillahi amrun la yaliqu. Kaga warqsu yace da rawa, wasiyahu da ihu ana kiran Allah. Warqsu wasiyahu wattasfiqu ko ana tafi bi zikrillahi ta wajen ambatan Allah, ana ambatan Allah amrun la yaliqu abu ne da bai dace ba. Kaga sai magana da siyahu wanda shi ake magana akan sa, kuma waɗanda su suke ɗauka wannan ibada ta ai sun sani su, ba maganar cewa mutum yana subhanallah subhanallah na kusa da shi ko na cikin masallaci yana jin sa ba, ba wannan ake magana ba. Sannan kamar yadda muka sha faɗa matsari na magabata na sunna har kullun sukan koma zuwa ga fassarar malamai na farko. Duk abinda aka samu na Al-Qur'ani da sunna sai kuma an hada da fassarar malamai na farko, dole su za su yi maka bayanin me ake nufi da wannan. Idan da za ka koma karkashin wannan hadisin na Bukhari, hadisin Abdullahi dan Abbas da yake cewa yana fahimtar a gama sallah idan ya ji zikirin Annabi sallallahu alaihi wasallama ko sahabbai yakan fahimci an gama sallah. Wasu malamai sun faɗi cewa shi kansa yana cikin masallaci sai dai yana sahun baya, saboda haka kuma sauti baya zuwa inda yake, don haka ba zai gane cewa an yi sallama ba sai in yaji an fara tasbihi sai ya fahimci an yi sallama. Ba wai ihu suka tashi suna yi ba, suna kwakwazo suna karaji, wanda wannan shi muke magana akai. Sannan Imamu Shafi'i a cikin littafin Al-Umm yana magana akan cewa wannan hadisi na Abdullahi dan Abbas yana magana ne akan wani lokaci da Annabi sallallahu alaihi wasallam yake koya musu abinda za su faɗa yayin da suka gama sallah. Yana bayyana faɗan dan su ji su koya, amma ba wai ya dore ya doge akan haka ba. Imamu Shafi'i yayi wannan magana a cikin littafin Al-Umm abinda yake cewa wa akhtaru lil imami wal ma'mum an yadhkura Allah ba'da al-insiraf min as-salati wa yukhfiyan adh-dhikra. Ni abinda nake zaba wa liman da mamu in sun gama sallah su ambaci Allah amma su yi a boye. Anan abinda yake nufi ai a boye, kada ma na kusa da kai ya rika jin me kake faɗa, ya dai ga bakin kai na motsawa amma ba lalle ne ya ji me kake faɗa ba. Yace illa an yakuna imaman, sai dai illi man ne yajibu an yata'allama minhu, yuhibbu an yata'allama minhu, yake so a koyi abinda yake faɗa. Fayajharu, sai ya bayyana yadda mutanen da suke cikin masallaci su ji me yake faɗa dan su koya. Yace hatta yara annahu qad tu'allima minhu, ya rika bayyana har ya fahimci cewa an koyi abinda yake faɗa. Summa yusirru, daga nan kuma sai ya ci gaba da koyewa, ba ya ci gaba kuma da fitowa yana faɗa a zahiri ba. Fa inna Allah azza wa jalla, sai ya kafa hujja da ayar da take cewa wala tajhar bi salatika wala tukhafit biha, wanda muka ce ko ita muka karanta a lokacin za ta shiga, domin kalma ce da ta kunshi dukkan wani ambaton Allah, ko zuki ko zikiri ko addu'a. Sannan ya ci gaba da cewa wa ahsibuhu annama jahara qalilan liyata'allama an-nas minhu, ce abinda nake tsammani Annabi sallallahu alaihi wasallam ya dan bayyana ne kadan. Kaga ba wai ana magana kwakwazo bane. A wannan hadisi na Abdullahi dan Abbas ya dan bayyana ne kadan dan mutane su kwaikwaye abinda yake fada. وذلك لأن عامة الروايات التي كتبناها مع هذا وغيرها ليس يذكر فيها بعد التسليم تهليل ولا تكبير. يجي سبو دا يوي وانشو الرواي وان دا مكف ربوتا نسلر النبي صلى الله عليه وسلم دا أبن ديكي فدا باين تسبيه واتو دا أبن ديكي فدا باين سلما با مجيشي واينا بينا هيللا دا كبرا با. وقد يذكر أنه ذكر بعد الصلاة بما وصفت ويذكر انصرافه بلا ذكر. Akan faɗi cewa ya faɗi waɗannan azkar, ko kuma a ce ya gama sallah ba tare da an faɗi zikirin da ya faɗa ba. Ya ce wa zakaratu Ummu Salama lakinnahu wa lam yadhkur jahra, ya zo a hadisin Ummu Salama amma babu batun cewa ya bayyana. Wa ahsibuhu yamkuthu lam yamkuth illa liyadhkura zikran ghayra jahrin, ce Annabi sallallahu alaihi wasallam yana dan zama ne bayan ya gama sallah dan shiru din da yake yi zikiri yake yi amma ba tare da ya bayyana ba. Yace idan wani yace a ina ne Annabi sallallahu alaihi wasallam ya taba yin wani abu kawai dan ya bada ilimi, dan ya koyar, ba dan ya ci gaba da yi ba, sai yace a mislu annahu salla ala al-minbari, yayi sallah akan minbari. Yakunu qiyamuhu wa ruku'u alai, a tsaye yake akan sa yake tsayuwa yayin ruku'u. وتقهقر حتى يسجد على الارسل, يكوبا بايا يي سجدا ا قسا يتي تو ياي هكا دان مي دان ي كويار دا متاني يدا اكي صلا. واكثر عمره لم يصلي عليه, اما يويوچن لوكاتي النبي صلى الله عليه وسلم لا يوسى با اكن منبر يرك صلا با, ولكنه فيما ارى احب ان يعلم من لم يكن يراه من بعد كيف كان القيام والركوع. ابدا نكي غني دي كوي Annabi sallallahu alaihi wasallam yayi sallah akan minbari ne dan ya koya ma wanda yake nesa yaya ake tsayuwa a sallah, ya kuma ake yin ruku'u. To wannan shine abinda Ibnu Imam Shafi'i a cikin littafin Al-Umm ya fahimci ma hadisin, cewa hatta ita ma wannan bayyanawar koda ko ba ta ihu ife ife ce ba, ba ita ake nufi ba abin nan, ba ita ce ya dace liman yayi ba, koda yayi to ya zama na wannan lokaci ne dan a koya sannan ya ci gaba da koyewa. Wannan ita ce fahimtar Imam Shafi'i game da wannan ruwaya, amma babu wani wanda ya taba fahimtar cewa wannan ruwaya tana nufin mutane su daga miriya suna kiran Allah kamar suna kiran wasu abokansu ko ƴaƴansu ko yaransu. Yan batan Allah kowa ya san da nutsuwa ake yin sa. Wannan ita ce koyarwar sahabbai. Imam Shafi'i ya je Baghdad wannan ciko ina mai wannan zo ka gyara tabata mun taba abin nan. Imam Shafi'i shi da kansa yana fada, yana cewa yaje Baghdad ya gano wani abu da zanadiqa suka kirkiro suna kiran shi at-tadbir. Abinda ya gani suna yi shine suna tsayawa a junansu suna ambatan Allah suna dukan ƙasa da bulala urana tashi. Yace ya ga wannan da wasu zanadiqa suka abinnan suka kirkiro shi dan su sabawa abinda Annabi sallallahu alaihi wasallam ya zo da shi. Kaga a zamanin Imam Shafi'i aka fara ganin irin wannan. Sauraka Imam Shafi'i ba yadda za a iya ya dauki wannan abun a matsayin addinin musulunci ko ya dauke shi a matsayin ibada. Sauraka wannan shi muke magana, kuma shi abin nan adilla ana harhada su ne, ba wai za ka tsaya akan daya ka bar sauran ba, sai ka hada su gaba daya. Mun ka hadisin Abu Musa al-Ash'ari da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya tsawatarwa da sahabbai wanda lokacin da yaji suna daga miliya sosai, na ta'irba'u ala anfusikum fa innakum la tad'una الأصم ولا غائبا وإنما تدعون سميعا بصيرا وهو قريب منكم كسورة راوكمكم ko sakagaitawa kanku domin ba wanda kuke kira ba kurba bane ba ne sai yake da ku ba wanda baya tare da ku bane wanda kuke kira yana jin ku kuma yana tare da ku saboda ya tsawatar da su kaga inda abu ne mai kyau ba zai tsawatar da su ba to bai kamata kuma ka rufe idan ka daga wannan ba ya kamata sai ka hada ka gane cewa wancan mubalaga fil jahri shi ake magana wannan kuma jahar ka bayyana da wanda zai yake kusa da kai yaji wani abu ne mai sauki wannan ba shi ake magana ba ina ga sai mu hakura da wannan tambaya guda daya koma cikin tafsiri bismillah malam abubakar
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولو يؤاخذ الله الناس بظلمهم ما ترك عليها من دابة ولكن يؤخرهم إلى أجل مسمى فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون
Allah ta'ala ya ce walau yu'akhidhu Allahu an-nasa bi dhulmihim da a ce Allah ta'ala zai kama mutane a dalilin zaluncin su ma taraka alaiha min dabba da bai bar wata dabba mai tafiya a doran kasa ba walakin yu'akhiruhum ila ajalin musamma sai dai yana jinkirta su zuwa ga wani ajali zuwa ga wani lokaci na musamman fa idza jaa ajaluhum la yasta'khiruna sa'atan to idan ajalin su yazo ba za su yi jinkiri na sa'a ɗaya ba wala yasaddimun kuma ba za su gabata ba wannan aya ubangiji ta'ala ya kawo ta domin bayanin zurfin hakuri ko girman hakuri na ubangiji girmar rahama da gafara ta ubangiji ta yadda Allah ta'ala bai dakata mutane ba da abubuwan da suke yi na sabansa da abubuwan da suke yi na keta iyakokinsa da abubuwan da suke yi na zalunci ubangiji bai dakata mutane ba da ya dakata mutane kan zaluncin da suke yi to da babu koda dabba ba ma wai dan adam ba wanda shine mai laifin koda dabba wanda ita ba maganar umarni ko hani akanta to koda ita da Allah ta'ala bai barta a doran kasa ba wato da Allah ta'ala ya halaka su ya halaka dabbobin su saboda laifuffukan su to amma saboda hakuri na ubangiji da rahama ta ubangiji da gafara ta ubangiji sai yasa yake kyale dan adam ya bashi lokaci ya bashi rata watakila a samu wanda zai tuba a samu wanda zai fadaku a samu wanda zai musulunta idan ba musulmi bane a samu wanda zai gane laifin sa da kuran sa ya daina wannan rahama ce da ta sa ubangiji yake yi mana wannan ba dan haka ba ubangiji sai ya shafe dukkan wanda yake doran kasa da mutum da aljan har ma da dabbobi ubangiji yana cewa rabbukal ghafuru dhur rahma law yu'akhidhuhum bima kasabu la'ajjala lahumul azab bal lahum maw'idun lan yajidu min dunihi maw'ila ubangiji yace wa rabbukal ghafuru dhur rahma ubangijinka mai yawan gafara ne kuma ma'abocin rahama ne da zai kama mutane da abinda suka aikata da ya gaggauto musu da azaba a ba zai yi haka ba lahum maw'idun suna da wani lokaci da Allah ta'ala ya ajiye musu ba za su iya kauce masa ba wato ubangiji ta'ala saboda gafarar sa yasa bai yi wannan ba a wata ayar Allah yana cewa law yu'akhidhullahu an-nasa bima kasabu ma taraka ala dhahriha min dabba walakin yu'akhiruhum ila ajalin musamma فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ فَإِنَّهُ كَانَ بِعِبَادِهِ بَصِيرًا ubangiji yace da a ce zai kama mutane saboda aikin da suka yi na laifuffuka yace to da bai bar dabba ɗaya a doran kasa ba da hatta kwaran da yake cikin ramansa sai abin ya shafa da tsuntsun da yake cikin ainihin shekarsa sai abin ya shafe shi saboda laifuffukan da ɗan adam suke kwabawa ba dare ba rana mu duba wannan ayar ubangiji yace walau yu'akhidhu Allahu an-nasa bi dhulmihim da a ce zalincin da mutane suke yi, ba sa sa Allah ta'ala ya kama su, to da ba su sha ba, da ba su kai labari ba. Wannan kadai ya isa nuna maka girman zalunci kowane iri ne. Kalmar zulmihim anan ta kunshi dukkan wani nau'i na zalunci, kama daga zalunci wanda yake babba shine shirka da Allah, zalunci mafi girma shirka kafirci, har zuwa zaluntar bawa ga kansa, ya zalunci dan uwansa ko ya zalunci kansa ko ya zalunci wata dabba, duk zai shiga karkashin zalunci. Idan aka ce zalunci anan ba ana nufin kawai zaluncin da ya shafi kafirci kadai ba, kamar da wasu masu tafsirin suka faɗa, a'a, kalmar bi zulmihim anan duka wani zalunci ya shiga, tun daga kan shirka har zuwa kan mutun ya zalunci dan uwansa ko ya zalunci kansa ko ya saba wa Allah, wannan duk ya shiga cikin kalmar bi zulmihim. Saboda girman zalunci da Allah ta'ala zai kama mai azzalimi anan saboda zaluncin sa, to ba zai shafe shi ma shi kadai ba, sai ya shafi kowa. Wannan shi yasa Allah ya ce wattaqu fitnatan la tusibanna allazina zalabu minkum khassa, ku ji tsoron fitinar da idan ta zo ba azzalimin kadai za ta shafa ba, wato za ta shafi ma wanda yake kusa da shi. Me yasa Allah ya ce wala tarkanu ila allazina zalabu fatamassakum an-nar, kada ku kuskura ku karkata zuwa ga waɗanda suke azzalimai, fata massakumun nar, sai wuta ta shafe ku. Ka duba hatta rukuni, Allah ya ce kada a yi, ba wai shi azzalimin ba, a'a, kai kada ka ma matsa kusa da wanda yake zalunci, kana ganin yana zalunci baka hana shi ba, kuma kuna harka da shi, baka tsawatar masa akan zaluncinsa ba, baka nuna masa ba daidai yake yi ba, kana ma nuna masa a fuska cewa ba wani laifi da yake tare da shi, ko da bai yi da kai ba, wani rukuni ne zuwa ga zalunci. Zalunci al'amarinsa yana da girma. Ubangiji ta'ala yana cewa tilkal qura ahlaknahum lamma zalamu waj'alna li mahlikihim maw'ida, ga garuruwa nan da yawa da muka halaka su saboda sun yi zalunci, muka sanya wa lokacin halakawar tasu muka sanya masa, muka sa lokaci da lokacin yayi ko muka halaka su. Saboda haka Ubangiji yana halaka alƙarya lokacin da ta zama azzalima, kamar yadda Allah ta'ala yake cewa kadhalika akhdhu rabbika idha akhadha alqura wa hiya zalima inna akhdahu alimun shadid, haka kamun Ubangijinka yake lokacin da zai kama alƙarya tana ciki da zalunci, to lalle kamun Ubangijinka kamo ne mai radadi kuma mai tsanani. Don haka zalunci ba kankanin abu bane, kada kuma azzalimi ya rika ganin Ubangiji ya rabu da shi, ya kyale shi, ya dauka kamar Ubangiji baya bai damu da abin da yake yi ba, ko ya dauka cewa ya sha babu wani abu da zai biyo baya, Ubangiji zai iya masa talala, Ubangiji zai iya masa talala, amma ba dan ya manta ba. ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون انما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الابصار, kada kai tsammanin Ubangijinka a gafale yake bai san abin da azzalimai suke aikatawa ba, yana musu shi jinkiri ne har zuwa da ranar da idanuwan za su fuffuto kula-kula saboda tsoro, saboda firgici, saboda razana, ranar da za su rika da na sani za su rika ina ma a dawo da su duniya su gyara barnar da suka yi, a lokacin kuma la tahina manas, lokacin nadama, lokacin gyara ya riga ya wuce, babu maganar gyara. Shi yasa Allah ta'ala ce wa anzirin nas yawma yatihimul azab fa yaqulu alladhina zalamu rabbana laula akhartana ila ajalin qarib, akhirna ila ajalin qarib nujib da'wataka wa nattabi'ur rusul أولم تكونوا أقسمتم من قبل ما لكم من زوال وسكنتم في مساكن الذين ظلموا أنفسهم وتبين لكم كيف فعلنا بهم وضربنا لكم الأمثال. وبنجي يجي كيموس قرقلي لا ندأ الظالمين يوم يأتيهم العذاب فيقول الذين ظلموا لا ندأ عذاب ذات ظلم زي الظالمين سلك أتشيوا وربنا أخرنا إلى أجل قريب, ya Ubangiji ka jinkirta mana, ka dan kara mana lokaci, nujib da'awataka mu ansa kiranka da ake mana wa nattabi'ur rusul, mu bi abinda manzanni suka zo da shi. Allah ce awalam takunu aqsamtum min qablu ma lakum min zawal, da ba kun yi rantsuwa ba ku ba za ku gushe ba, ku kun zo kenan. Wa sakantum fi masakin alladhina zalamu anfusahum, kuma kun zauna a mazaunan waɗanda suka zalunci kawunan su, kun shiga guraren da kuka ga azzalimai da inda abinda Allah ya musu kun gani. Wata bayyana lakum kaifa fa'alna bihim, kuma ya bayyana gare ku kun sani yaya muka yi da su. Akwai wanda bai san yadda Allah ya yi da Adawa ba, akwai wanda bai san yadda Allah ya yi da Samudawa ba, akwai wanda bai san yadda Allah ya yi da Fir'auna da Karuna da Hamana ba, ba wanda bai san wannan ba. Yana jin labari ana karanta masa, amma duk da haka wannan bata sa shi ya tsorata ba, bata sa shi ya daina zalunci ba, zaluncin ya zama abin ado ne. Wanda yake azzalimi shi yana ganin yafi kowa wayo, yafi kowa sa'a, tunda har ya samu madafar yayi zalunci, kuma babu yadda za a yi da shi. Ya manta cewa yayin da yake zaluncin, waɗanda yake zalunta suna nan suna kai kukan su ga Allah, kuma Allah ba zai kyale shi ba, yana sauraron kukan su. Akwai ranar indillanci, akwai ranar da ranar rainawa aya zakinta, Ubangiji yana yin yana jin addu'ar wanda ake zalunta. Annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama yana cewa salasatu la turaddu da'watuhum, al-imam al-adil al-as-sa'im hina yufṭir wal-imam al-adil wa da'watu al-mazlum فإنها ليس بينها وبين الله حجاب. يقول الله تعالى وعزتي وجلالي لأنصرنك ولو بعد حين. هكا من ذا الله صلى الله عليه وسلم يتي وبنجي وبنجي بايا ميردا وتوينا أنسى أدو إمتاني أكو أدو إمتاني أكو باء ميردا سو مي أزمي لو كتند يشكي شعر الله دنيا أدو أنا كربا أدو أسا هكا ننشو غباء آدلي إذا أدو الله ناجن أدو أسا ينا كربا أدو أسا. Haka nan wanda aka zalunta, addu'arsa babu shamaki tsakaninta da Ubangiji. Ubangiji rantsuwa yake yi da izzarsa da jalalarsa, yana cewa la ansurannaka walau ba'da hin, sai na taimaka maka ko ba yanzu bane. Haka Ubangiji, haka Annabi sallallahu alaihi wasallam yace addu'ar wanda aka zalunta Ubangiji na daukanta ya daga ta sama da girgije akan girgije. Ubangiji ya tare ta da wannan maganganu, wa izzati wa jalali la ansurannaka walau ba'da hin. Duba Annabi sallallahu alaihi wasallam yana ga Mu'adh ibn Jabal, duba Mu'adh ibn Jabal yana da cikin zababbin sahabbai, yana da cikin masoya sahabban Annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, wanda Annabi ya fito ya furta cewa wani ina son ka, ya ce wa Mu'adh ibn Jabal inni uhibbuka, ina son ka. Kuma ya ce Mu'adh ibn Jabal shi zai ji jagorancin malamai ranar gobe kiyama, ياتي يوم القيامه امام العلماء برتوه اي برميه حجر زي زوشيلي اغبا ينا جاغورانشن malamai معاذ بن جبل wannan sahabi duk darajarsa duk mutuncinsa duk matsayinsa duk girmansa a gurin Allah lokacin da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya tura shi Yaman ya je yayi da'awa ya kira mutane idan suka karba addinin musulunci to ga yadda zai mu'amalance su da shi da yazo batun zakka tunda ita ce batun dukiya sai yace iyaka wa kara'ima amwalihim ko kuskura kada ka zo karban zakka ka zazzabe kosassun dabbobin su ka bar musu ramammu gaurayawa ake mace akai a zabe ramammun ba a bada zakka ko kuma a'a shi wanda yazo karban zakka saboda yana ganin yana da wani karfi yana da wata fawa shi kuma yace zai karbi ainihin kosassun ya barwa masu dabbobin ramammu ramammun. Annabi sallallahu alaihi wasallam kada ka kuskura, sannan ya ja kunnan sa yace iyaka wa da'watul mazlum fa innaha laysa bainaha wa bain Allahi hijab, ahirtinka kada ka yadda ka fada cikin addu'ar wanda ka zalunta, domin tsakaninta da Ubangiji ba shamaki, babu shamaki. A wata ruwayar Annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa iyaka wa da'watul mazlum walau kana kafiran fa innaha laysa bainaha wa bain Allahi hijab, koda ba musulmi bane, koda baya sallah, kada ka kuskura ka zalunce shi. In kuma ka zalunce shi ya bude baki ya roki Allah cewa Allah ka bi min haƙƙina, to fa Allah zai bi masa haƙƙinsa. zai bi masa haƙƙinsa ba dan zatin kafirin ba, a'a dan girman laifin da zalimi yayi. Zalunci yana da girma, ka zama kai aka cuta ba kai ka cuta ba, ya fi maka sauki ka zama kai ne mazlum ba kai ne azzalimu ba. Shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallama yace wa Abdullah ibn Khabbab ibn al-Arat, kun Abdullah al-maqtul wa la takun Abdullah al-qatil, ka zama kai ne wanda za a kashe ba bisa haƙƙi ba, kai ka zama kai za ka yi kisan ba bisa haƙƙi ba. Wato ya fi maka sauki ka zama kai aka zalunta, akwai ranar da za a biya ka wannan zaluncin da aka yi maka ba zai tafi ba, kar ka zama kai ne azzalimi. Ba a yadda a musulunci ka zalunci wani badan ya zalunce ka, sai dai ka nemi haƙƙi amma ba ka zalunce shi ba. Wannan aqida ce ta jahiliya, wala yajhalan ahadun alaina fanajhalu fawqa jahlil jahilina, haka suke tutiya. Kada mutum ya kuskure yayi mana wauta mu ummin tashi sai mun yi masa wacce tafi tashi. A wannan jahiliyar zaka ji ta har a bakin mutane, kada kai mun kankara ni kuma sai in maka na katako, to zalunci kenan kai. In har kai ya maka na kara kai ma sai kai masa na kara, amma ya maka na kara kai masa na katako, to anan ka zalunce shi. In aka je ranar lahira ba za ka ce ai ya min na kara bane, ya Allah shi yasa na masa na katako. Ubangiji ta'ala ka duba, saboda fitar da haƙƙi na wanda aka zalunta, hatta dabbobi waɗanda babu taklifi ba a tagar da su wuta ko aljanna, hatta su annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce sai an yi kisasi tsakanin dabbar da ta karya mu ta kaho, sai an yi kisasi a tsakaninsu kafin Allah ya ce da su kuli turaba. To idan har dabba wannan wacce babu taklifi a kanta, idan ta tunkuyi ƴar uwarta ta karya mata kaho, rana gobe kiyama za su tsaya gaban Allah. Ina ga mutanen da suke da kahohuna yanzu suna tunkuyar waɗanda ba su da kaho, saboda Allah ya ba su kaho ko na dukiya ko kaho na matsayi ko kaho ainihin na mulki ko kaho na ƙarfi, za su yi amfani da wannan kahon su yi ta tunkuyar bayan Allah ganin cewa su ba su da kaho. Suna zaton Allah zai yi shari'a ne a tsakanin dabbobi, akuya da akuya, rago da rago, bunsuru da bunsuru, su kai labari, babu shakka ba za su yi ba. Zalunci yadda ya dabaibaye al'umma, ya zamana babu wani saƙo da za ka kalla babu zalunci a ciki, tun daga sama har ƙasa ka samu zalunci a cikin shugabanni, ka samu a cikin 'yan siyasa, ka samu a cikin masu sarautar gargajiya, ka samu a cikin 'yan kasuwa, ka samu a cikin masu ilimi malamai, ka samu a cikin talakawa, ka samu har a cikin ɗalibai. Babu wani ɓangare da za ka duba a rayuwarmu da yau da zalunci bai zama abin kwalliya ba, abin ado, kuma ba a ji haka ake yinsa gaba gaɗi, kai ka ce ba ranar hisabi. A nan kwanaki nake gaya muku da Allah ta'ala ce ara'aita allazi yukazzibu biddin ce fa zalika allazi yad'u al-yatim, ba a ce mai ƙaryata ranar sakamako shine wanda yake cewa ba alkiyama ba, sai Allah ya faɗi azzalimi. Wato saboda yadda ya maida zaluncin ado, ya maida shi sana'a, har baya jin wani ɗarɗar, zuciyarsa ba ta gaya masa cewa ya yi laifi idan ya yi zalunci. Ya maida zaluncin wani abu ne kamar sa riga, yadda zai sa riga da ya cire ya sake wata, haka aka maida zalunci. Kuma a komai za a iya zalunci, wato za ka yi mamaki hatta kuɗin da za a ware, gwamnati za ta ware a ce gashi nan a yi amfani da shi, ko a azumi a ciyar da masu buɗe baki a masallatai, sai kaga an yi zalunci. To banda kuɗaɗen talaka da ake cinyewa, ake sama da faɗi, ake wawasan su, hatta wannan ɗan taɓa kalashin da za a ce gashi azumi ya kama, gwamnati ba za ta taimakawa musulmi da shi, aje a kai masallatai a yi abinci a raba wa mabukata, sai kaga wasu suna sallah, sai kaga wasu suna yankewa, yanzu masallaci a waje ba sallatai a waje dan mu an bada kuɗi abin nan gwamnati ta bada kuɗi amma jiya ake gaya mu cewa mu nan masallacin mu inda yake farko aka yanke 5,000 da aka kuma koma za a karɓo bashi na biyu sai aka yanke musu 10,000 da suka kuma komawa sai aka yanke 10,017 100 ne fa za a bayar a kwana 10 da shinkafa da mai shinkafar ma sai a bada 8,000 sai a kiba da 10 wanda gashi a gwamnatance ga abinda don an kira malamai an gaya musu cewa za a kawo kaza za a kawo kaza amma shi wanda aka danka masa abin a hannunsa sai yake yanke wani abu haka bara aka yi ta kai ruwa rana da irin ka duba wannan kudin talakawa wanda bai taka kara ya karya ba zai raba shi da talauci ba amma ya gwammace ya je ya tsaya gaban ubangiji ya ce ya amayo kudaden da ya ci ranar da ba abin da zai bayar yawma la dirhama wala dinar ba kudin da zaka bayar ba dirhami ba dinari sai idan kana da wasu yan nafulfulinka ko kana da wasu yan azumin mukanka a lokacin za a yi ta iba ana basu za a yi ta iba ana raba musu sannan idan kuma babu to sai kuma a tattaro su idan akwai masu laifuka a yi ta kwaso laifukansu ana jibga masa ana iban laifukansu kuma da ƙarshe Allah ya ce a tafi da shi wuta yanzu ƙasa irin wannan da ba a raina zalunci mai 5,500 za ta yi maka ko 10,000 ko 17,000 to yanzu tunda aka yi zalincin saboda mu mutanenmu ba a iya cewa azzalimi a'a dan kamata irin wannan aka je karba limaman da suka je karba ya fito ya ce to za mu yanki kaza kaza su ce rike ku ce rike ku je masallatai duk ku fada ku jama'a ku yi addu'a abinda muke kawo muku na bude baki wani ya cinye saboda haka ku nemi haƙin ku gurin Allah Allah ta'ala ya ce taqu da'watal mazlum fa inna laysa bainahu wa bainallahi hijab to amma wani ji yake taimakon sa akai an bashi kudin da zai dubuɗa baki a masallacin sa da rawar jiki haka zai karba yana godiya to dole sai mutane ma sun fara fahimtar cewa azzalimi ya kamata kace da shi la kace ban yadda ba ya tattara ya rike amma a karba ana rawar jiki ana bari ana kamar daga aljihunsa ya fito bayan zaluncin da yayi har ma wasu za su shiga gidan rediyo ana yabansa cewa ya taimaka kaga ai babu lalacewa da take wannan ita ce ta bada dama take ganin cewa ai suna hukunci abin nan suna yi wa wata al'umma ce kamar ta dabbobi hukunci ba ta da abin nan aka koma sai irin manhajin wato tsarin fir'auna da shi ake mana mulki la uri ma urikum illa ma ara wa ma adikum illa sabilar rashad kowa sai dai yayi shiru abinda nake ganin daidai shi nake gaya muku shi za ku bi babu shakka zalunci ba karamin laifi bane Allah ta'ala ya halaka alqaryoyi garuruwa da yawa kuma yace saboda zalunci ولقد أهلقنا القرون من قبلهم من قبلكم لما ظلموا من هلك حقيقة من هلك غروروا غبانكم سبب ذلنشي ده سكاي تو ubangiji ta'ala baya barin azzalimi ko ya bar shi na wani dan lokaci ne akwai ranar kin dillanci kuma mulki yake takama da shi zai ga kaskanci wata rana da bai taba zatansa ba المعتمد ابن عباد شنو بسراكي نقرشي اشبيليا اشين قصر اندلس بسراكي نيدي ملكي حمد شكرا 20 يا كارا حتى قندومي دي يكي ملكي سن تنهاولة 30 دونا دو اقر قشم ملكي سسيكي الوكا چند مي قرفي شيكي فاقا دا قصصا مرا قرفي با عدد زي سيدي يحقورا قوة قاشا ما قصر تاشي a wannan lokaci al-mu'tamid ibn abbas yayi wannan mulkin sai gashi wani makocin sa yazo zai ci shi da yaki sai ya nemi wani dan wannan wata kasar da take gefansa duk kasar musulmi ce dai aka yi mata ayaga kasar Andalus, kun san da karshe dai aya ga akai mata, kowa ya yage rabansa, yace ya kafa kasarsa. To kuma a junansu kowa so yake cinye kasar dan uwansa ya fadada tashi. To sai wani yazo yace zai yake shi ya kwace kasar, sai ya nemi dan uwansa ya kawo masa dauki domin su hana wannan cin kasarsu da yaki. Da ya kawo masa dauki suka gama da wancan, yana juyawa sai koma kan wanda yazo ya taimake shi, ya rugurguza shi ya kwace kasar ya fatattake shi, shi kuma ya tafi yana Allah ya isa zaka gani ba jimawa, sai ga shi Allah ta'ala ya turo murabitun karkashin jagoranci Yusuf ibn Tashifi, suka zo suka dirka ko kasarsa da yake ba yadda zai yi. Karshe sai da ya kai yana neman kasashen Kirista su kawo masa agaji, kai har sai da ta kai ƴarsa ta cikinsa da ya haifa, ya ɗauka ya ba alfinso na shida. Kai da ka ji alfinso ka san waye, shugaban Arna na ƙasa Arna ya ɗauka ya ba shi ƴar, ya ce gashi nan ka aura, ni da so nake ka zama abokina saboda mu yi ƙawance yadda za mu yaƙi waɗannan, za mu yaƙi murabitin. Murabitin ɗan ahlus sunna ne, daula ce ta sunna, daulatul murabitin. Sai da ta kai yana ba da ƴaƴansa don a taimaka masa, da ƙarshe dai Allah ya rugurguza shi ya karya masa, ya karya mulkin, aka kama shi aka je aka ɗaure shi. ƴaƴansa mata waɗanda a da in za su yi tafiya ƙasar da za su taka, sai an zuba turaren kafur da almiski suke takawa, sai ga su an kama su sun zama bayi, sun zama ƴan aiki. Shi kuma aka je aka ɗaure shi, wata rana ran sallah sai ya gansu, sun zo ganinsa a kurkuku, duk kayan jikinsu a yayyage, duk kayansu a yayyage. Ya duba ƙafarsu ba takalmi, suna tafiya cikin caɓi wanda da a cikin almiski da kafur suke tafiya. Da sai abinda suka ce shi za a yi, sai gashi yanzu saƙa suke yi ana biyansu suna samun abinci. Har sai da ta kai wata ƴarsa ma ta yi aiki a gidan wani ɗan sanda da ya aiki a fadarsa, ta zama aikatau saboda ta samu abinda ta ci. Wannan ya tayar masa da hankali, ya ce to daga yau duk wani wanda yake ruɗuwa da mulki to wawa ne, bai san abin da yake. Bayan abin da na gani, duk wanda mulki zai ruɗe shi to bai da hankali. To haka al'amarin yake, in kayi zalunci to ka jira wata rana zaka ga kai ma wanda zai zalunce ka. Ubangiji ya ce wa tilkal qura'a walau yu'akhidullahu an-nasa bi zulmihim ma taraka 'alayha min dabba, da Allah ta'ala zai kama mutane da zaluncin su, ba zai bar koda dabba mai tafiya a doran kasa ba, walakin yu'akhiruhum ila ajalin musamma, sai dai yana jinkirta su ne zuwa ga wani ajali na musamman. Fa idza jaa ajaluhum, idan ajalin su yazo, idan lokacin yazo, la yasta'khiruna sa'atan, ba za su yi jinkiri daidai da awa guda ba, daidai da sa'a guda ba, wala yastaqdimun, kuma ba za su gabata ba. Allah ce
wayaj'aluna lillahi ma yakrahun wa tasifu alsinatuhumul kadhiba anna lahumul husna la jarama anna lahumun nara wa annahum mufratun.
Allah ta'ala yace wa yaj'aluna lillahi ma yakrahuna, suna sa wa Allah abinda ba sa so, wato suna jingina wa Allah abinda su ba sa so. Wata sifu alsinatuhumul kadhiba, kuma har sunan su na fadar ƙarya, anna lahumul husna, cewa suna da aqiba mafi kyau, suna da sakamako mafi kyau. La jarama, Allah ya ce haqiqatan, haqqan, ba ko shakka, anna lahumun nar, lalle suna da wuta, lalle wuta ce sakamakon su. Wa annahum mufratun, kuma lalle su waɗanda suke riga kowa shiga cikin ta ne. Allah ta'ala ya dawo bisa batun waɗancan azzalumai na farko, da zalincin da suke na jingina wa Allah ƴaƴa mata alhalin su ba sa so, ce wa yaj'aluna lillahi ma yakrahuna, abinda ba sa so sai su jingina wa Allah. Wannan ma yakrahun komai ma zai shiga ciki, duk wani abinda ba ka so to kada ka ce zaka yi wai to tunda ba na so bara in yi sadaka da shi. A'a, Allah na ce wala tatayammamul khabitha minhu tunfiquna walastum bi'akhidhi illa an tughmidu fi, kada ku ce za ku dauki abu mara dadi mara kyau ku ce shi za ku ba wa Allah, alhalin ku in an ba ku ba za ku karba ba, ko za ku karba sai ku rinsa ido. To kada ka ce za ka yi sadaka da abin da baka so, dan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun, ba za ku samu kyautayi ba, ba za ku samu alkhairi a gurin Allah ba sai kun ciyar daga abin da kuke so. Sauraka, in za ka yi sadaka ka ciyar daga abin da kai ma kake so, ba abin da baka so ba, abin da ka gaji da shi, abin da ya zama maka shara, sai ka ce to shikenan aje a bawa almajirai ko aje a kai talakawa. A'a, abin da kai ma kana sha'awa ka dauka ka bayar, wannan shine abin da Allah yake so. To haka nan a ko menene kada ka sawa Allah abin da baka so. Za ka samu irin wannan tana faruwa hatta ƴaƴanka da zaka haifa, sai ka ga wani in yana da kwakwalwa mai kwazo mai rike abubuwa, sai ka ji ana cewa ai wannan ya kamata ya zama likita, kai wannan kwakwalwar tashi ya kamata ka sa shi makaranta ya zama likita, ka sa shi ya yi medicine, ko ka sa shi ya zama engineer. Ai kwakwalwar nan bai kamata, ba zai ce ka sa shi ya zama malami ba, ya zama mahaddacin Qur'ani, ya zama makarancin hadisi, sai a ce ai tunda yana da kwakwalwa wannan science school ya kamata ya yi, bai kamata ka kyale shi haka ba. Amma akwai wani makaho a gidan, sai a ce wannan ka kai shi makaranta ta Hafiz ya haddace Qur'ani. Kaga wa yaj'aluna lillahi ma yakrahu, inda ya kamata shi wannan mai kwakwalwar ya kamata shi ma a ce a koya masa Al-Qur'ani, ya haddace Al-Qur'ani, ya zama malami. To haka rayuwar muka mai da ita, Allah ta'ala sai yake kushe wannan ɗabi'a na sawa Allah ƴaƴa mata, ko kuma su sawa Allah ababen tarayya. Wato sawa Allah ababen tarayya, alhalin su ba sa son wani ya yi tarayya da su, a dukiyoyinsu ba sa son kowa ya yi tarayya da su, dukiyoyinsu ne kada a taɓa musu, su cika su kaɗai, su daga su sai matan su ƴaƴansu. Amma sun yarda in za su bauta Allah su bauta ma wani tare da shi, in za su nema gurin wani ba Allah ba, duk wani haƙƙin Allah su ɗauka su ba wani, amma suna su kada a taɓa musu. To wannan shi ne wa yaj'aluna lillahi ma yakrahun wa tasifu alsinatuhumul kadhib, kuma harsunan suna faɗar ƙarya ne suke faɗa, anna lahumul husna, cewa suna da sakamako mafi kyau. Wato koda an je lahira can ma da su za a ci. Afara'aita allazi kafara bi ayatina wa qala la utayanna malan wa walada attala'a al-ghaiba am ittakhadha inda ar-rahmani ahada kalla sanaktubu ma yaqulu wa namuddu lahu min al-'adhabi madda wa narithuhu ma yaqul wa yatina farda. Ubangiji ce baka ga wanda yake kafircewa ayoyinmu ba, sannan yake cewa lalle sai an bani ƴaƴa mata dukiya da ƴaƴa. As ibn Wa'il, akwai Khabbab ibn al-Arat, tun a jahiliya ya yi masa aiki. Khabbab ibn al-Arat yana kira, sai ya kira masa wasu takubba ya saya, sai ya ki biyan shi kudinsa. Khabbab ibn al-Arat wani miskini ne, ba shi da gata a Makka. Wa'il ibn As yana cikin manya-manyan shugabanni na kabilar Banu Umayya. Saboda haka Khabbab ya musulunta, Wa'il kuma yana nan suna fada da Annabi sallallahu alaihi wasallama. Sai Khabbab ya zo gurin sa yace ka baka biya ni kudi na ba, da ka karbi kaya na bashi. Sai yace ba zai biya ba, sai yace in an je can ka biya ni. Inda yace ina, aka ce in ka mutu aka tashe ka za ka biya ni. To wai dan yayi masa izgili, in na mutu aka tashe ni to ko an je can na san za a bani kuɗi, can ma akwai dirhami, akwai dinari, akwai a bari in an je can din sai in biya ka. Shine la utayanna malan wa walada, ce su ko an je can su ne yan ajin tubarkalla, su ne a gaba. Kamar yanda ɗaya daga cikin mutanen nan guda biyu yake cewa mutanen da Allah ta'ala ya ba ɗaya daga cikinsu gona, ɗayan yana masa wa'azi, wa dakhala jannatahu wa huwa zalimun li nafsihi qala ma azunnu an tabida hadhihi abada wa ma azunnu as-sa'ata qa'ima wa la irridtu ila rabbi la ajidanna khayran minha munqalaba. ya shiga yana mai zaluntar kansa, yana cewa bana zaton wannan gonar ko wannan dukiyar za ta ƙare, kuma kai bana zaton ma alƙiyama za ta tashi, kai koma da za ta tashi za a koma da ni wajen Ubangiji na, la ajidanna khairan minha munqalaba, sai na samu wanda tafi wannan. To shine abinda suke tamanni, ba su yi aikin alkhairi ba amma suna tamannin samun aljanna. Allah ya sa mu aljanna, Allah ya nuna manzo Allah sai na amin, amma ko ba sa aikin wannan. Shine wa tasifu alsinatuhumul kadhiba anna lahumul husna, Allah ce la jarama babu shakka anna lahumun nar, sakamakon su wuta ce, wa annahum mufratun, kuma su masu riga kowa shiga ne, su za su riga kowa shiga saboda zalincin su. Akwai qira'ar Nafi' mufritun, mufritun daga afraba, wato waɗanda suka wuce gona da iri sakamakon su wuta ce, kamar yadda Allah ya ce wa annal musrifina hum ashabun nar, masu wuce iyaka sune ƴan wuta. Akwai qira'ar mufarritun, mufarritun sune masu gazawa, Allah ya ce babu shakka su masu gazawa ne, saboda haka waɗannan masu gazawa ne, sannan kuma masu ainihin shiga wuta ne, sannan kuma waɗanda za a basu ne a cikinta har abada, Ubangiji zai sa su kuma ya manta da su. Fal yawma nansakum kama nasitum liqa'a yawmikum hadha, yau za mu manta da ku, mu watsar da ku kamar yadda kuka manta wannan ranar. Allah ta'ala ka kiyashe mu, abinda muka faɗa daidai Allah ka bamu lada, abinda muka kuskure Allah ka yafe mana. Wa sallallahu wa sallama ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in.
Masha Allah, Allah ya saka wa malam alheri. Cibiyar addinin musulunci da Darul Islam wani ke shago mai nan ba Aisha shida, Law Shopping Complex, Daura Garan Daba Nauti, Kasuwar Wunti, Bauchi, Bauchi State Nigeria, ita ce jira muku wannan MP3. Ga namban wayar mu ga masu bukatar neman mu akan namban waya kamar haka: 0800 600 3275. Ga namban a cikin harshen Turanci: 0806030 2275. Wassalamu alaikum warahmatullahi.